This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 28 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
To Hawwa, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falasɗina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin ƴan gudun hijira a Rafah a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Yayin bikin tunawa da dakarun Amurka da suka mutu a fagen daga, shugaba Joe Biden ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa. Shugaban riƙon ƙwarya a Iran, Muhammad Mukbir, ya gabatar da jawabinsa na farko a gaban sabuwar majalisar dokokin ƙasar.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da cigaban tattaunawa ta musamman da muke da ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar kan al'amura da suka shafi tsaron ƙasar, ciki kuwa har da batun ƴan ƙungiyar sintirin sa kai ko vigilante.
To kamar na Borno State, wannan an saba da su.
Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan batun shirin tallafin man fetur a Najeriya ya kusan shekara guda.
Gaskiya bakin da yau lokacin da aka cire wannan subsidies na man fetur, gaskiya mu kananan ƴan kasuwa muna cikin jin jiki.
Kamar kuma ta safe Talata, yin ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto, inda a yau ma shirin zai dora ne da irin wannan da ake ci gaba da toyawa a fagen siyasar Niger. Da haka sai a biyo mu domin jin cikakken shirin. Amma duk sai an gyara zama an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falasɗina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin ƴan gudun hijira a Rafah a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Netanyahu a ranar Litinin ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa duk da ƙoƙarin da suka yi na ganin lamarin bai shafi waɗanda babu ruwansu ba, an tafka kuskure a wannan dare da aka kai harin wanda ya kai kaici mayaƙan Hamas. Ya ƙara da cewa Isra'ila ta kaddamar da bincike kan yadda aka kai harin wanda har ila yau ya halaka wasu manyan mayaƙan Hamas biyu.
The strike only added to the surging international criticism Israel has faced.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce wannan hari ya ƙara adadin ƙasashen wajen da ke sukar Isra'ila kan yaƙin da take yi da Hamas. Ma'aikatar kokin wajen Qatar ta ce harin zai iya dagula yunkurin da ake yi na ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta da buƙatar ganin an sako mutanen da ake garkuwa da su a Gaza. Yayin bikin tunawa da dakarun Amurka da suka mutu a fagen daga, shugaba Joe Biden a ranar Litinin ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa. A jawabin da ya yi a makabartar sojoji ta ƙasa da ke Arlington, Biden ya ce ya zama wajibi ga kowace al'ummar Amurka ta tabbata cewa sadaukarwar da dakarun suka yi ba ta tafi a banza ba.
Everyone was lost, loved someone.
Biden ya ce ga duk wanda ya rasa wani masoyinsa ko wani nasa da ya bata da ba a ganshi ba, yayin yi wa ƙasa hidima, ku sani cewa na san zafin da ke tattare da hakan. Gabanin a fara bikin, Biden tare da mataimakiyarsa Kamala Harris da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun ajiye furanni a kabarin wani soja da ba a san waye ba. Shugaban riƙon ƙwarya a Iran, Muhammad Mukbir, ya gabatar da jawabi a gaban sabon majalisar dokokin ƙasar. Jawabin na Mukbir shine na farko da ya yi a bainar jama'a tun bayan hatsarin jirgi da ya halaka shugaba Ibrahim Ra'isi da wasu muƙarrabansa 7. Yayin jawabin nasa, Mukbir ya ce duk da rasuwar Ra'isi wacce ya kwatanta a matsayin abin alhini, babu wani aiki da ƙasar ta Iran ta saka a gaba da ya tsaya koda na tsawon yini ɗaya. Shugaban riƙon ƙwarya ya ce zai ci gaba da ayyukan nemar wa ƙasar ta Iran maslaha ga matsalolinta kamar yadda aka saba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu fara da batun tsaro a Najeriya. A ci gaba da kawo muku hira ta musamman da sashen Hausa na Murya Amurka ya yi da ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badaru Abubakar A yau za mu dora inda yake bayani kan inda aka kwana dangane da batun samar da 'yan sandan jihohi. Amma dai Aliyu Mustapha Sokoton ya fara ne da ya masa tambaya kamar yadda za ku ji.
To akwai jihohi da yawa da suke da kungiyoyi vigilante groups da suke ba su makamai, kuma ana ta magana cewa suna taya hukumomin tsaro yaki. Kun gamsu da wannan rawa da irin wannan kungiyoyi suke taka?
To kamar na Borno State.
Na'am.
Wannan an saba da su, an hada su, suna aiki daidai da sojojinmu da sauran jami'an tsaro.
Na'am.
Sun shiga ciki. To wayannan da aka yi sababbi kwanan nan aka yi su, ana ta kokarin integration din, wato a hadu yanda su ma za su dau tsari kamar na Borno, ya zama na commandant da yake commanding
na soja
da yake commanding task force, ya zama a karkashin sa suke, sai commanding da ya ba su shi za su yi.
A ku kuke ba su kayan aiki?
A gwamnoni suke ba su kayan
aiki. Wannan magana ta kawo daga batun gwamnoni da jihohi da 'yan sandan jihohi. Gwamnati ta yarda da wannan tunani na a bar jihohi su yi 'yan sandan kansu?
To ana tattaunawa dai har yanzu. Kasan gwamnatinmu mai ba da dama ce a yi magana. Abin yana majalisa.
Amma ina ake dan akwai alamar gwamnati za ta yarda kashi da.
Ana tattaunawa abin da jama'a suka yarda majalisa da gwamnati za ta yarda da shi.
Akwai alamun gwamnoni da yawa suna son a yi haka, amma kuma akwai masu tsoron cewa in ka hannunta ma gwamnati 'yan sanda zai iya amfani da su kan abokansa na adawa ko ya kuntata wasu da su.
To wannan maganganu ne da ake ciki ake ta tattaunawa yanzu. Ana ta duba yiwuwarsa da rishin yiwuwarsa, ko kwanaki an yi taro a nan da manya-manyan gwamnati da 'yan majalisar tarayya, wanda aka tattauna yiwuwar yin wayannan.
Amma kashin tsanin sifisila kana jin za a yi da wannan abu, ko kuma dai har yaushe za a kai kafin a yanke hukunci?
To ga wanda yake dan siyasa, wanda yake kuma jama'a yake a siyasa, ai ba zan ce ba ko za a yadda ko ba za a yi ba. Duk abin da jama'a suka ce suna so, wato mafi yawanci da yardar Ubangiji shi za a yi.
Ministan tsaron Najeriya kenan Alhaji Badaru Abubakar a tattaunawarsu da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sake sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da cigaban labarin duniya.
To wata kotu ɗaukaka ƙara a Masar ta jaddada hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wani ɗan siyasa kuma jigo a ɓangaren 'yan adawa mai suna Ahmad Ali Tantawi, wanda nan take a cikin kotun aka kama shi kamar yadda lauyansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labari na AFP. A bara, Tantawi ya yi niyyar karawa da shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi a zaben shugaban ƙasar da aka yi, amma an same shi da laifin keta dokar yaƙin neman zaɓe a watan Fabrairu. Baya ga hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara ɗaya da aka yanke masa, hukuncin har ila yau ya haramta wa Tantawi, wanda a daɗa majalisar dokoki ne, sake tsayawa takarar majalisa har tsawon shekaru biyar, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Masar ta faɗa. Kocin Aston Villa Unai Emery ya sabunta kwantiraginsa da ƙungiyar wacce ke taka leda a gasar Premier League ta Ingila har zuwa shekarar 2029. Emery, wanda ɗan asalin ƙasar Andalus ne, ya karɓi ragamar tafiyar da ƙungiyar ta Aston Villa ne a watan Oktoba shekarar 2022, a lokacin da take gab da faɗawa rukunin 'yan dagaji ko kuma relegation. Sai dai a wannan kakar wasa, Emery ya taimakawa ƙungiyar ta ƙare a matsayi na hudu a gasar ta Premier, matakin da ya ba ta damar shiga rukunin ƙungiyoyin da za su je gasar zakarun Turai ta Champions League.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman kan yadda 'yan Najeriya ciki har da masana a fannin makamashi ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kusan shekara guda bayan da gwamnatin kasar ta cire tallafin mai a wani mataki da ta kira na rage yawan kudaden da take kashewa. Hakanan na faruwa ne yayin da wasu ke cewa matakin ya jefa al'ummar Najeriya ƙasa wadda ta fi kowace ƙasa arzikin mai a nahiyar Afirka cikin halin ƙuncin rayuwa, kamar yadda za a ji a wannan rahoto na musamman da Halima Abdulrauf ta aiko mana daga Abuja. Kusan shekara ɗaya tak da ɗaukan wannan matakin janye tallafin man fetur din, ɗan Najeriya na bayyana cewa suna ci gaba da jin jiki kamar yadda za ku ji daga bakin wasu 'yan ƙasa, kama daga ma'aikata da ƙananan 'yan kasuwa.
Sunana Yusha Ibrahim, ina sayar da kayayyakin fruit a cikin Asokuro. Gaskiya bakin da lokacin da aka cire wannan subsidies na man fetur, gaskiya mu ƙananan 'yan kasuwa muna cikin jin jiki tsakani da Allah, saboda abubuwan da zaka je ka saya naira 500 yanzu zaka iya saya su kusan 2000. Yau ɗan nan idan na so abu 700 ko 800 nace naira 1000 mutane za su ga na tsawala musu sosai.
Happiness after. To gaskiya abun yanzu yayi yawa, ba kaman da ba. Kana aiki ana biyan ka kaman ba biyan ka, saboda duka kudin salari suna tafiya anya. Kudin mota duk yayi yawa, abun ba dadi.
Sunana Dramon Omar. To gaskiya tsakani da Allah wannan abu, musamman mu dai arewacin Najeriya ba kadan ya taba mu ba, saboda dalilin cire wannan abu. Komai da komai tsada yake kare, musamman ma ta bangaren ma kasuwancin mu masanadiyya. Wannan cire tallafin man fetur din komai ya tashi.
Daga cire tallafin man fetur a watan Mayu shekarar 2023 ya zuwa yanzu, shin an fara ganin fa'idar wannan mataki a ƙasa? Masani a fannin makamashi Dr. Yakubu Sanawu Dun ya ce,
a tun nan lokaci gaskiya rayuwa ta ƙara mutane tsanani, tunda ai yawanci mutane kuɗin da suke samu ba ƙaruwa yayi ba, mafiya yawa ma sai dai abin da ya ragu. A da ana cewa ita gwamnati ba ta da kuɗaɗen da za ta iya biyan tallafin man fetur, dole a cire tallafin man fetur don gwamnati ta sami kuɗaɗen da za ta iya yin ayyuka. To gashi yanzu an cire tallafin man fetur din, kuma kuɗaɗen sun samu a gwamnati, amma kuɗaɗen ba su isa ga talakawa ba. So kenan ba wani amfani cirewar, sai ma kunci da ya jefa mutane.
Masanin tattalin arziki a bangaren albarkatun man fetur, Assistant Professor Ahmad Adamu, kuma malami a jami'ar Nile da ke Abuja, ya bayyana cewa
tasirin cire tallafin man fetur da wannan gwamnati ta yi tun shekara ɗaya da ya wuce ya yi sanadiyyar kawo hauhawar farashin kayayyaki, wanda yanda alƙalin masu ke nunawa watan da aka cire wannan tallafi a wancan shekarar, hauhawar farashi yana akan alƙalami 22.40 bisa 100, wanda yanzu ana maganan 33.69, wanda an samu ƙarin hauhawar farashi da ya kai fiye da 10 bisa 100. So wannan ya jaza farashi sun ƙara tsada, saboda shi farashin man fetur yana da alaƙa da farashin duk kayayyakin abubuwa. Idan aka cire tallafi, farashin mai yayi tsada, so farashin komi da komi zai ƙara tsada. Idan farashin kuma komi da komi sai ƙara tsada, zai rage ma mutane darajar kuɗaɗen su, ma'ana za su ƙara koma talaka.
Shi ma masani a fannin albarkatun man fetur Alhaji Muhammad Salih ya ce,
janye tallafi al'amari ne wanda kaman yanda kowa ma ya sani, kaman a ce dan adam ne yau ya kare, kuma yau aka gyara shi, sannan a yau ya ji sauki, babu ciwo, babu komai, ya taka kafansa ya tafiya. Wannan yana da wahalan sha'ani guda daya. To wannan rababban kayan tallafi dama wannan temporary ne, saboda mutane su samu saukin al'amarin, amma abu mai muhimmanci wanda gwamnati take yi, wanda talaka zai ga canji a ƙasa, shi ne wannan CNG da gwamnati ta kawo shi. Amma ana nan ana kan ayyuka daidaki daki da ake yi, wanda a cikin dan lokaci kadan ina ganin insha Allah su ma idan ana bin shafin su mahukunta, da ku gani irin kokarin da suke akan tabbatar da cewa CNG ya shigo, kuma sun fara ta gefe mai muhimmanci, suna so su tabbatar da cewa manyan motoci masu dakon kayan abinci da kayan masarufi na kullun su za a fara bawa muhimmanci, saboda a samu sauƙin kayan abinci da kuma kayan masarufi na yau da kullun.
Duk da cewa gwamnatin Najeriya ta shaje da cewa ta cire tallafin man fetur gaba daya, kuma babu gudu baza da baya akan matakin, wasu manazarta na ganin cewa ya zuwa yanzu ana biyan tallafin ta bayan fage, kasancewar bambancin farashi da gidajen man kamfanin NPCL akan kowace lita ana sayarwa 617, kuma saura gidajen mai suna sayar da nasu daga 690 sama. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Halima Abdulrauf. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duka da aka yi ra'ayi, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Sasha Hausa, Masu sauraro albishirinku, damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da daya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Kuma da masu tsaro sai a tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Mu ba mu zancan makomashin iya sai radda mun kaga mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan yankin zafisa annan zamu zancan jam'iyya.
Musa abinda kuke niyya, abinda kuke bukata a kama Isu Mahmud a kashe gidan Kasu. Ai Isu Mahmud ba shi aka ba shi mulki ba. Mahmud Bazoum aka yi maji mulki da jam'iyya. Wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar Pende Sara za ta maganin shi. Kowane ne ko mi an matsayin ka a jam'iyya. Kazan zaka tozar ka da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne?
Za ku huce takeici kenan akan waɗanda ke zargin Isu ne?
Ko Muhammad Bazoum ne?
Yau Isu Muhammad bai da wani matsayi cikin jam'iyyar Pende Sara. Baya da wani matsayi asumana ba karmani matsayi wanda zaka iya cewa zaka yi wani barazana zaka kore shi ko zaka saka shi.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sado mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Yau ne da iko Allah muke kawo muku kashin karshe na muhawara da wakilinmu na Birni Yamai Sulaiman Muni Barmai shirya mana dangane da zargin da ɗaya daga cikin ƴaƴan hambararren shugaban jamhuriyar Niger din Muhammad Bazoum ta yi kwanan baya na cewa tsohon shugaban Niger din Isu Mahmud yana da hannu a juyin mulkin da aka yi wa shi Bazoum din. To a wannan kashi na kashi yau za mu ji me yasa shi Muhammad Isu din ke ci gaba da yin shiru game da wannan zargi da ake mashi na. Sannan kuma wannan cece kuce din da ya barke tsakanin ƴan jam'iyyar PNDS tarayya musamman da yake da Bazoum din da Isu da ƴan jam'iyyar ne ya zai shafi makomar ita jam'iyya din. Ba tare da bata lokaci ba bari in sake hannun taku ga shi Sule da kuma bakin nasa.
Isu har yanzu bai taba hutarwa ya karyatar da zarge-zargen da ake masa cewa a shi fa duk abin da ake faɗi a kansa ƙarya ne, bai taɓa hutawa da kansa yayi magana haka aji.
Yowa zai ƙaryata su a sahanin ko anji ko ko Umar Musa ko tako bakwai. Waɗannan mutane muna son radda Allah hido Bazoum ya zan gashi gashi ga Isu Mahmudu ya zo ya yi zargin Isu Mahmudu ya ce Isu Mahmudu sa a yi mishi mulki. Ni ba ni mamba na na biro politiki na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997. Na yi jeren sakretariya a Lajenas da Biro Politik da PNDS tarayya. Saboda haka na san Isu na san Muhammad Bazoum. Ni na zamna a peji na taɓa kwana 15 liƙe cikin wata selul ƙarama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda haka ni na san tarayya, na san Isu Muhammadu, na san Muhammad Bazoum, na san duk wani mahaluki da yake rasu sabunan jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar PNDS tarayya za ta maganin shi. Kowane ne ko mi an matsayin ka a jam'iyya. Kazan zaka tozar ka da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne?
Za ku huce takeici kenan akan waɗanda ke zargin Isu ne?
Ko Muhammad Bazoum ne? Ni mamba na na biro politik na jam'iyyar PNDS tarayya tun 1997. Na yi jeren sakretariya a Lajenas da biro politik da PNDS tarayya. Saboda haka na san Isu na san Muhammad Bazoum. Ni na zamna a peji na taɓa kwana 15 liƙe cikin wata selul ƙarama wadda ba wadda aka gani ba saboda jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda haka ni na san tarayya, na san Isu Muhammadu, na san Muhammad Bazoum, na san duk wani mahaluki da yake rasu sabunan jam'iyyar PNDS tarayya. Saboda haka wannan zance idan lokaci yayi ina tabbatar maka da cewa jam'iyyar PNDS tarayya za ta maganin shi. kowane ne komai an matsayin ka a jam'iyya kallan zaka tozartar da jam'iyya za mu maganin ka ko kai wane ne
za ku huce takeici kenan akan waɗanda ke zargin isu ne
ko Muhammad Bazoum ne in jam'iyya ta tabbatar da abinda ake fadi abinda ake ma jam'iyya yau ana neman a rabu jam'iyya da zage-zage da waje to Allah ya kai mana rai na ga ya maka
wannan cece kuce da ke wakana a tsakanin waɗanda a halin yanzu ake ganin kamar magoya bayan shugaba Muhammad Bazoum ne da waɗanda ake ganin kamar magoya bayan shugaba Isu Muhammadu ne abu ne da ka iya shafar makomar jam'iyyar PNDS tarayya kanta shin ba ganin lokaci yayin da ya kamata a ce duka waɗannan bangarori kun fara tunanin yadda za ku yi a samu mafitar kace nace a tsakaninku
yawa kai nake baka amsa wannan ina so in tunata miji cewa dazu yayi zancan cewa da ai Bazoum yana kallo ya bar JP suna gadin in kana tunin JP ke shekara guda sun kai tare da Alhaji Isu Mamuru daga baya da kore-kore na abokan hamayya kuma ɗan ƙasa ne haƙƙin su ne daidai ne su faɗe shi da sun kawai cewa da bai kamata JP tana gadin wannan ba an kace su hidda kayan JP kuma ji baka gani yanzu JP wajen yadda 80 ka gadin shi Alhaji Isu Muhammadu shi ɗan tsawon shi kasa ji baka gani lokacin Bazoum JP mutum nawa ne ka gadi ne kai mu abinda muke so mutane su gane dan uwana wa'an kasa su gane inda an kasa ma gaba ɗan kasa su gane dan duma da kabewa kowa su gane wane ne a kowa kuma kowa me yayi amma ba su zancan da kai na makomar jam'iyya mu ba mu zancan makomar jam'iyya sai radda mun kaga mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad baya bisa kan hannuwan wannan yanki zafi sa annan zamu zancan jam'iyya saboda jam'iyya na da ita ce ta kai Alhaji Bazoum Muhammad a matsayin shugaban kasa kenan zancan ai zancan jam'iyya yana ga hannuwan sozawa bai ma taso ba igare da yake tura nan zamu zancan jam'iyya kuma barazana da suke zance wanda wai in lokaci yayi za su gwada mutane abin da nake so an tabbatar maka shi jam'iyya tana aika kirko jam'iyya in dai demokradiya ce ake nan gai jam'iyya an kai ta ai mutane ba sayan su kai ba ra'ayi ne sai sa sun kashe tan wajen ka kuma in kana aika ma kai jam'iyya daga baki kai kanka a hidda ka daga jam'iyya in ka zamanto ba ka tiya da tsari na jam'iyya wanda kai ma ka saka yau Isu Muhammadu bai da wani matsayi cikin jam'iyyar PNDS tarayya lalle yana cikin shigajiga wanda sun ka kafata kuma ba ne shi ma kamar kowa baya da wani matsayi asumana ba ka da wani matsayi wanda zaka iya cewa zaka yi wani barazana zaka kore shi ko zaka saka shi mu Najeriya sai in lokaci ya kai karshe amma mu yanzu abin da aka bakare mu shine mai da tafarkin demokradiya da hido mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammadu
gashi dai a fili ana iya gane cewa jam'iyyar ta dare gida biyu bayan juyin mulkin nan ba ganin lokaci yayin da ya kamata a ce an fara tunanin samar da maslaha
ina tabbatar maka jam'iyya lahiya lau take illa akwai waɗangan gurbi kamar ni gaya maka kamar su Sanun ka lura mutane ne wanda Muhammad Bazoum ya dauka yan gata bayan kongare ya kare ma ya aiko sunayensu aka sa su mambobi da na executive na jam'iyya ka lura saboda haka kamar da ni gaya maka a jam'iyyar PNDS tarayya in ka dauki federation 8 ne federation 8 suna zamanin lahiya lau muna jiran a buɗa activity na jam'iyyoyi zaka ga yadda sani yake ba sa kashi su sa hannun korari ne a jam'iyyar PNDS tarayya saboda bari in kare waɗannan mutane irin abin da suka yi ma jam'iyya da walakantar da jam'iyya ba za mu amince da wannan ba saboda haka za mu fara daga gare shi shi tun daga keta za mu exclude shi a cikin jam'iyya bai kai sai an zo sama ba
ka san akwai ni kenan a biron keta
kware kuwa da sani na ga maka aida to ya yi da shi mun ka fara za mu exclude ka a keta kai kowa sani saboda haka ita ta jam'iyyar na ita Muhammad Bazoum ba Muhammad Bazoum ya yi ta ba
kuma ita ce
jam'iyya su duka har zan ta nika kenan sai mala iya kuji jam'iyya nan ita ta yi Isu Muhammadu ta yi Muhammad Bazoum
a ba da jam'iyya nan mu ba a zancan demokradiya har yanzu kamar ta yadda ake yi
yawa ka zancan jam'iyya ina gaya maka kai abba ka zancan jam'iyya baka san inda jam'iyya take ba ka lura amma shugaban jam'iyya PNDS tarayya na gidan kaso sannan Isu Muhammadu din nan da kuke cewa shi yasa aka juyi mulki dan shi na gidan kaso sannan abinda abu ya ta kuma sani ha ba saurara su hannun kai ka kare hakuri dama wanda bai gaskiya haka yake dama mun san ku
magana kare
musa abinda kuke niyya abinda kuke bukata a kama Isu Muhammad a kashe gidan Kaso to ka tabbata
kai ga wada haka nan
Isu Muhammad ba ya gaban wani ai kakku dauki mutane kamar ku ai Isu Muhammad ba shi yake ba shi mulki ba Muhammad Bazoum akai ma shi mulki da jam'iyya yayi zancen wata kungiya kaso ta civil da take nan tana kahuwa a cikin kasa mun san da irin kudaden da suke ba ƴan jam'iyyu na adawa dan su ci mutuncin jam'iyya da Isu Muhammad
to ga shi kuma malamai to wannan muka kawo ƙarshen wannan muhawara duka da su da ya shirya tsakanin Asmanu Muhammadu da kuma Sanin Muhammadu wanda suke goyon bangarori daban-daban na wannan kusoshi na jam'iyyar PNDS tare wato tsofaffin shugabanni Niger din Muhammad Bazoum da kuma Isu Muhammadu a madadin shi sule da bakin nasu ne Ali Mustafa Sakutu muke godewa bakin ko muke muku bankwana daga Washington ku huta lafiya
madalla masu tsaron mu kafin mu je ga gaba ta ƙarshe a shirin ga wannan sakon
noma mushen arni noma alladhi la tunjaba
mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a cikin gona yayin to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya sai gona a zo a kama shi a ce sai ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi
Tsawarin shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar Talata a misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da kuma Chadi karfe 3 agogon GMT da Ghana za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan nan kuma za ku iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe
Tabaya shine cikin mu wannan arzikin mu shine uwa uwa. Kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta harin da ya kashe Falasɗina 45 ya kuma raunata wasu 200 a wani sansanin ƴan gudun hijira a Rafa a matsayin kuskure mai cike da abin alhini. Netanyahu a ranar Litinin ya faɗa wa majalisar dokokin ƙasar cewa duk da ƙoƙarin da suka yi na ganin lamarin bai shafi waɗanda babu ruwansu ba an tafka kuskure a wannan hari da aka kai da daddare ya ƙara da cewa Isra'ila ta kaddamar da bincike kan yadda aka kai harin wanda har ila yau ya halaka wasu manyan mayakan Hamas biyu yayin bikin tunawa da dakarun Amurka da suka mutu a fagen daga shugaba Joe Biden a ranar Litinin ya sha alwashin ganin an ɗabbaka aƙidar da dakarun suka rayu a kai ta tabbatar da haɗin kan ƙasa a jawabin da ya makabartar sojoji ta ƙasa da ke Arlington Biden ya ce ya zama wajibi ga kowace al'ummar Amurka ta tabbata cewa sadaukarwar da dakarun suka yi ba ta tafi a banza ba gabanin a fara bikin Biden tare da mataimakinsa Kamala Harris da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin sun aje furanni a kabarin wani soja da ba a san waye ba Shugaban rikon kwariya a Iran Muhammad Mukbir ya gabatar da jawabi a gaban sabon majalisar dokokin kasar. Jawabin na Mukbir shine na farko da yayi a bayyana jama'a tun bayan hatsarin jirgin da ya halaka shugaba Ibrahim Raisi da wasu makarabansa su bakwai. Yayin jawabin nasa Mukbir ya ce duk da rasuwar Raisi wacce ya kwatanta a matsayin abin alhini babu wani aiki da kasar ta Iran ta saka a gaba da ya tsaya koda na tsawon yini daya. Shugaban rikon kwariya ya ce zai ci gaba da ayyukan nemarwa kasar ta Iran maslaha ga matsalolinta kamar yadda aka saba. Wata kotun ɗaukar ƙara a Masar ta jaddada hukuncin ɗaurin shekara guda da aka yanke wani ɗan siyasa kuma jigo a ɓangaren yin adawa mai suna Ahmad Al-Tantawi wanda nan take a cikin kotun aka kama shi kamar yadda lauyansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP.
Tuma tsaro baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarma shirin namu na wannan lokacin. A madadin Muhammad Lalo da ya ce ana gabatar da shirin da Dadi Bilawe da ya ba da umarni da injiniyar mu ta yanzu. Hawa Sharif muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai an ji mun ku.